sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Derek Chauvin, tsohon ɗan sandan nan da aka samu da laifin kisan ba Amurka baƙar fata a George Floyd, an yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 22 da rabi a gidan yari. Alkali Peter Cahill ya faɗawa kotun birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a jiya Juma'a cewa hukuncin wanda ya fi wanda ake yankewa waɗanda suka aikata laifi karon farko bisa ga tsarin aikinsu. An yanke shi ne duba da yadda Chauvin ya wuce guna da iri wajen amfani da mukamansa da kuma zaluncin da ya nuna akan Floyd. Masu gabatar da ƙara sun buƙaci a yanke wa Chauvin ɗaurin shekara 30, yayin da lauyoyin da ke kare shi suka buƙaci a yi masa sassauci. Idan ya nuna halaye masu kyau, ta yiwu a saki Chauvin kafin ya cika lokacin hukuncinsa bayan ya yi kusan shekara 15 a gidan yari. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da dakaran Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nanata cewa Amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne. Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakaran Afghanistan daga ƙetare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa. Masu aikin ceto a jihar Florida da ke kudancin Amurka sun yi amfani da wani babban karfe a jiya Juma'a don neman waɗanda suka tsira daga baraguzan wani bene da ya ruguje bayan da jami'ai suka tabbatar da mutuwar mutane hudu, wasu su 159 kuma ba a san inda suke ba. Ma'aikatan ceto a birnin Miami da wajen garin Southside sun yi amfani da babban karfen daga kaya da kuma hannuwansu don haƙo tarkacen ginin yayin da aka yi ta sheƙa ruwan sama lokaci zuwa lokaci. Jami'ai daga birnin Miami da kewayen garin Dade sun yi wani taron manema labarai a jiya Juma'a a wurin da lamarin ya faru arewa da birnin na Miami. Kusan kashi ɗaya cikin hudu na benin mai ɗauke da rukunin gidaje 55 ne ya ruguje da misalin karfe 1:30 na safe agogon yankin a ranar Alhamis. Shugabar garin Dade County Daniela Levin Carver ta faɗawa manema labarai cewa jami'an aikin ceto na ci gaba da neman waɗanda suka tsira tare da ƙarin waɗanda lamarin ya shafa a ɓangaren da ginin ya ruguje. Ta ce an tabbatar da cewa mutane 129 suna nan lafiya. Ƙungiyar likitocin sa kai ta MSF ta faɗa a jiya Juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar uku a kusa da motarsu a yankin Tigray da ke ƙasar Habasha. A wata sanarwa da kungiyar ta fadda ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu, kaduwarmu da Allah wadanmu akan wannan mummunan haran. Haka kuma babu kalmar da za mu fada wa iyalai da ƴan uwan jami'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin. Muna mika sakon ta'aziyar mu a gare su. Kungiyar ta MSF ta faɗi cewa tun daga ranar Alhamis ba su ƙara jin duriyar jami'an ba. Sai ranar Juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki, daga nan kuma aka ga gawarwakin su a ƙasa 'yan mitoci kusa da motar. Ƙungiyar ta bayyana sunayen jami'an nata Maria Hernandez, 'yar shekara 35, kwadinetar ayyukan gaggawa ta ƙungiyar ta MSF, 'yar ƙasar Spain ce, da kuma Johannes Helfam Rida, ɗan shekara 31, mataimakin kwadinetar ayyukan ƙungiyar, shi kuma ɗan ƙasar Habasha ne. Sai kuma Tedros Gebremariam Gebremichael, ɗan shekara 31, wanda shi ne direbansu, shi ma ɗan ƙasar Habasha ne. A sanarwar, ƙungiyar ta MSF ta faɗi cewa mutuwan Maria, Johannes da Tedros wani babban koma baya ne ga dukanmu, ƙasar Habasha da sauran ƙasashe inda muke aiki a faɗin duniya. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa babu kalmar Allah wadanda zai yi amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa akan ma'aikatan jinƙai.
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare jihar Niger, inda 'yan banga da 'yan bindiga daɗe suka yi arangama, inda aka yi kare jini biri jini. A gungun 'yan bindiga kusan su 500 ne suka kai hari a ƙaramar hukumar magama a jihar Niger, inda jajirtattun 'yan banga na yankin suka tunkare su, kuma aka yi ba ta kashi sosai kamar yadda shugaban karamar hukumar magaman Safiyanu Haya Ibeto ke ƙarin bayani.
Ba kama ba sun shiga yankin mu, sun kai har ƙasar Nasko, sun shiga ƙasar Ibelu, sun tsallaka sun shiga ƙasar Nasko, har suna ƙoƙarin su shiga ƙasar Salka.
Na'am.
To shi ne su 'yan bangan da suka yi ƙoƙari suka koro su suka fito, to suna ƙoƙarin su raka su don su fita ma da yankinmu gaba ɗaya.
Na'am.
Allah ya ma ya ba su nasara haka ɗin.
Na'am.
Don har sun fita sun rako su sun shigo cikin ƙasar Maraga da su.
Na'am.
A cikin ƙasar Maraga ne ma wannan matsalar ta zuka samu.
Kimanin dai 'yan banga kusan 30 ne 'yan bindigar suka halaka, a ciki har da shugabansu. Haruna Umaru na ɗaya daga cikin 'yan bangan, ga kuma ƙarin bayanin da ya mana dallan abin da ya faru.
To lallai da gurmuzun da ya faru, mu dai lokacin da aka kawo mu da mashin, saboda ban bamu da masu suka, muna da ƙanancin masu suka, mota ya kawo mu magaman daji a aji. Lokacin da muka cin musu, yawancin mu sun koma da kuma kingin da muka baro baya. To shine mu da aka fara kawowa wajen, suna ganin mu sai suka taso muna. To lokacin da suka taso muna, to yawancin mu kuma ba su da bindigan ƙwarai, irin buga kashe kangani. To duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu. To lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka, to mun kwakwanta, yawancin mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa. To mu dai Allah da iyawan shi, ni dai nan gehe na inda suka taso muna, ni na samu guda hudu, eh na kashe su. Da abokin da muke tare da shi, shi ma samu guda uku. Na shi marigayi wanga wanda Allah ya mucikawa,
ciyaman naku,
eh shi ma samu guda uku.
Duk sun kun kashe su?
Eh duk mun kashe su, amma muna kallo suna sai su sare mu mutun kunkuru nan cikin nasu, sai a lankwashe sai a sa cikin buhu. Sannan ina ganin sun ban mashin kamar zai kai 15 nasu wanda suka bari wajen. Shine da muka zo bayan haka sun wuce, shine muka fito muna dudduba gawawakin mu. Bayan wuta ya wuta, mu biyu aka bari wajen. Don ni ma ina ganin sun mina halbiya kai kamar tara. Sai Allah ya kare ni, bai kama ni ba gaskiya. Saboda bindigan da muka je da shi, bamu da bindigan ƙwarai.
Ta halibin ne nan da kake gani.
Eh bamu da bindigan ƙwarai. Bindigan da muka je da shi irin da aka bamu dan gane roba roba, kuma hukin take yi. Kuma tashi takwas ne. Na riga na gama takwas din. Sun san na gama takwas. Sannan in zan ƙara wani su biyu ba su bari, suna halbi. Duk lokacin da su ga ina da harsan don harsan, amma lokacin da su ga zan sa harsan sai su matso ni, su matso ni, su kake bari in ƙara harsan. Lokacin nan gaskiya ba za su baya da za a yi mu kai ga bindigan nan nasu, saboda sarkin yawa. Don abinda ma ya sa ni hannun muka abin gadin, saboda na ga an ban mu biyu. Su kuma ga su ina ganin wajen nan da muka ci musu sun kusan ko ba su kai 500 baka da suka kasa. Ai garin su ne sun cika garin. Kaga mu kuma mu biyu ne muka rage wajen, mun nuna mazantaka suka ga suna iya tabi wani bi hanya su cuce mu. Abinda ya sa kenan ma muka dan labe mu kauce, amma ba mu je nisa ba duk abin da suke muna kallo.
To koya aka yi 'yan bindigan suka kashe shugaban 'yan bangar?
Shiya da suka yi suka halaka shi, lalle lokacin shi ma muna tare da shi, mun yi fesin din su ne da kyau da kyau, suna halbi mu kwakwanta. To lokacin da mun kwakwanta, shi da yake kwana ya kare, sai ya akwai wani dan rahi na wajen, sai ce to bare dan koma ga rahin nan labi. To tashin da yi shine sai suka halbe shi nan ga kafa, sai kwanta wajen. To lokacin da ya kwanta, sai kamar ya mutu, sai suka biyo shi da mashin, suna kawowa da mashin, sai ya tashi sai ya halba, sai ya samu mutum biyu wajen. To ya samu mutum biyu, cikin uku ne guda ya riga ya sauka, shi kuma zai juya sai halba ya same shi. Bayan ya same shi, daga nan ne ina ganin ƙarin shekare, sai na ga sun biyo, wasu sun biyo shi da sai da masu kawo shi da mashin, sai suka halbe shi.
To ko kai ya aka yi ka tsira a irin wannan arangama mai zafi haka?
Yadda aka yi na sha gaskiya, to maganar na dai siri ne da aka yi na sha. Allah dai ya kare ni.
Na'am.
Eh.
Haruna Umaru ya nemi gwamnati ta kara taimaka musu domin su ci gaba da wannan aikin murjanjan.
To ni kiran da zai yi ga gwamnati indai har ana so mu yanzu ma suka kara mana ƙarin aiki.
Su barayin?
Ba wai sun karya yanzu mu suka kara mana ƙarin aiki. Saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkari mutanen nan amma gwamnati ta ba mu kayan ƙwarai. Bindigan da ke gare mu gaskiya ba mu iya tunkari mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya su da shi. Saboda kowane su bindiga bibbi gare shi kuma magazin ya kai kamar hufudu. Kuma gabaɗayan su bindigan halbi suke yi da su ba wai guda ake halbi da shi ba.
Shi ma wannan dan banga dan Ladi Anabo ya mana ƙarin bayani kan yadda aka yi wannan arangama.
Ciyaman ya kira mana local government domin mu zo za mu shiga daji. To muka shiga dajin magama kuma muka tarar da lallai jama'a na ta gudu mu barayi na ta kone-kone da sauransu ba mu cin musu ba sai cikin garin Kuyumu. To muka ta halbe-halbe da su. Mu ma daga cikinmu dai akwai wanda suka halbi waɗansu kenan kashe waɗansu daga cikinsu amma ba zan iya gane ko mutum nawa ba. Da wutan dai muka ga dai abun ya fi karhin mu masu 'yan kayan da aka ba mu ba ta da ɗaya ma aka ba mu da za mu shiga dajin nan. Shi ne aka raba mu waɗansu ma ba su samu ba saboda bindigan gane na makera muke amfani da shi wagilanga. Uku ka halba ya kare to kaga ina na tsayinka sun da mutanen ga sun fi mu yawa sannan muka juya da gudu to wayanda suka jujjuya din nan ne dai saman mashin nake ban soko ba kaji abin da ma ya tsere da ni kenan to bayan suna halibin kuma halibin fa na zuwa waje na kuma Allah ya kare dai ne ba ɗaya da bullet din da ya kama ni daga ciki ya wayar abin da nake tare da su to kuma da kariyar Allah fa komai dai abin da ya mun aiki wani ke ga jiki na kuma Allah ya hitar da ni na hau mashin dun sun bi ni mun tafiyan da ya kai daga nan kamar fita garin nan suna ta bi na da mashin suna halibi kuma Allah ya kubutar da ni ne na nahita sai wayansu mutane kuma da wayanda kuma ba su gani ba sun cikere kuma sun bi ta cikin daji sun bubboye sun zo suna neman su kuma ba su ga su kuma sun mutanen nan suna da yawa saboda suna halibi suna kirari wayansu suna cewa baba kashe mana su wayansu suna kuma cewa gona turo mana alburu sai mu kashe ɗan boro ba gona turo mana alburu sai mu kashe ɗan boro ba gona ka so ko ka turo mana jirgi ka mana kaya mu kashe ɗan boro ba halibi dai suke ta yi to bayan wannan kuma kawai ne bayan na wuce na yi nisa sai na tsaya halibin dai bai bari ba sannan na tsaya nake to wayannan mutanen namu irin rawulin ga da aka yi da wahala mutane mu fita na ya wannan abin da na sani kenan tukani mu da su lokacin
duba da yadda matsalar tsaron ke ci gaba da daukan wani sabon salo a jihar ta Niger gwamna Abubakar Sani Bello ya kaddamar da gungun wasu yan banga da za su yi aiki kafada da kafada da jami'an tsaro a kwatankwacin na civilian JTF din jihar Borno don tunkarar wannan matsala gadan-gadan ga ma jawabin da gwamnan yayi lokacin kaddamar da wannan gungun yan banga.
Jama'a assalamu alaikum. Na zo musamman da kaina yau saboda in goge muku irin kokarin da yake da ayyukan da yake na wajen kare rayukan mutane da tsofiyoyinsu da al'umma. Kuma sai a ce yanzu su wannan kuna gonan shi ga shi an fara ruwa ko wani mai da hankali da gonan shi amma wasu ɗikiraru ko nanke ba za su bari suma ba ba za su bari a je makaranta ba ba za su bari ko islamiyya ma a je ba sai ba ma za su bari a yi ciki
ko abraham busu
saboda kuriya a magama an kashe mana hudanta sama da 20 ina son gode muku duka saboda irin gudunmawa da kuke ba sojoji da jami'an tsaro sojoji da jami'an tsaro suna yaka kokarin amma in kun duba yanzu yawan mutane a najeriya ya karu yau najeriya muna da mutane miliyan 200 gaba ɗaya jami'an tsaro soji da duk gaba ɗaya sun kwaɗa ba su kai miliyan 1 to kuma kuwa yana da wuya mu sa ran su kaɗai za su bada wannan tsaro shi ya sa gudunmawan da ke bayarwa ke da muhimmanci duk aikin da za mu yi da jami'an tsaro za ku yi a ƙarƙashin ga shi kwamitin yan sanda ga civil defense air force bayana nan yadda commander bai samu zuwa ba duk an haɗu a yi aiki duka manufar ɗaya ne shin ya muke so ne muna son zaman lafiya a ba Niger kaɗai ba arewacin Najeriya ga baki ɗaya duk abin da ya shafi Niger ya shafi Kebbi duk abin da ya shafi Kebbi ya shafi Niger kwanakin ba an kwashi a makaranta daga Kebbi wanda ana kwamfa na yi magana da gwamnan Kebbi da commissioner da yana muke shawararta muka fito da tsari na madafin za a ɗauka muka ɗauka ciki wani tsarin muka ɗauka aka samu aka dawo da yara wasu yaro ɗaya da yi ba da yanzu ƙarshen ƙirƙirar za mu ci gaba kuma muna aiki da maƙotanmu a sauran jihohi saboda wasu mutane da ke zuwa suna damun mu a nan ba daga nan suke ba. Kuma suke sun yi banna sai su jiya su koma. Na biyu ina so in jawo hankalin na san wasu ku a shirye suke. Wasu kuma ba a shirye suke ba. Su ake shirye nan musu daga nan mu gani.
To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabarjani. Yau a cikin shirin muna garin Kaita a jihar Katsina, kuma muna tare da wanda Tijo Abdulhaf Alhaji shugaba domin jin shin suwa suka kafa garin na Kaita. Menene garin Kaita ya shahara da shi?
Wanda aka washi akwai wanda ake ce mashi dindin, ba wai kukar dindin, dindin tarihin tana nan, duk wanda za mu zo gare shi. Garin nan asalin shi na inda muke, to gonar shi ce sai aka rika ce mishi kukar dindin, to sai aka yi dan gari wurin da lokacin aka fara zamanin.
Shin wannan gari na Kaita akalla a kiyasi zai kai kamar shekara nawa?
To wannan gari na Kaita ya kai sama da 300 wannan
shekaru 300.
Bakin tarihin da muke sani, in ka biyo tarihin sarakunan, wani ya shekara kaza, wani ya shekara kaza, ya shekara kaza, tun kayan zuwan Turawa muka samu wannan bayanin. Kaga shekara, in ka zo Turawa yanzu na da shekara 100 da wani abu. To waɗansu sun zo sun yi sarauta, wani ya shekara 20 ya ta yi, wani ya shekara 30 ya ta yi, wani ya shekara 12 ya ta yi, wani ya shekara 5 ya ta yi, wani ya shekara 2 ya ta yi, har zuwa sarkin Kaita Haruna, wanda za mu fara ɗauka daga nan, wanda kafin mu san wa'annan wa'ancan su suka fara yi. To su kuma sun sauraci wurin, mun samu bayani wani ya zo ya shekara kaza, wani ya zo ya shekara kaza, wani ya zo ya shekara kaza, tun ba hijira har hijirar Bature ta zo, sai muka fara amfani da ita. To dan abin da na gaban mu suka sani, sai suka dora bisa abin, sai muka aka gawo layi ana bayanin su a yanzu.
Baba, wannan gari na Kaita wani abu ne na tarihi wanda wannan gari na Kaita yake da shi, kila har yanzu ma suna nan akwai su?
To tarihin shi dai tun asalin baya, kasan zamanin baya, noma ake, akwai noma, akwai kiwo, akwai rini, akwai saƙa, akwai kira, duk ana yi nan Kaita. Duk gidan garin nan da an kazo ka iske, akwai masaka, ana saƙa wurin. Kuma kowa babba da yaro, har masu mulkin garin mun ji tarihin su, suna zuwa gona da su ake noma. Na biyu kenan. Na uku, da Fulani da suka zanna wurin suna kiwo, kuma su mutanen da suka zo bayan Hilanin su kuma suka riƙa yin kiwo. Kaga noma da kiwo da saƙa da rini da ƙira, duk ana yi a wannan garin.
Har yanzu ana yi?
Har gobe nan inda kake yawan ungun Makera sunanta. Makera ne da muni, tana duk gata nan ana ta ƙira ko gobe. Noma kuma ba sai an ce ma ba.
Baba, wannan gari na Kaita a tarihi kun yi yaƙe-yaƙe ko ko ba yaƙe-yaƙe ba?
An yi manyan zarata, akwai wa'anda ake da suna cikin tarihi. Akwai wani shugaban masu yaƙi na da ana ce mashi Gumuzu, yanzu haka akwai jikokin shi irin su suna nan da rai. Abokina ma ne ɗan ya nan da rai shi. To bayan su akwai su da sarakan karma da sarakan yaƙi wa'anda aka yi na da, wa'anda kakannin su suka yi da sabo sananin yaƙin su, ma har yanzu akwai irin su suna nan cikin garin Kaita.
An taɓa cin wannan gari na Kaita da yaƙi?
Babu. Ko can zamanin da tun tahirihi in ya zo sad da su dukku, Allah ya ji ƙanshi, in an je yaƙi an kaɗa gangar yaƙi ta masu miya, sai an zo an hito an ce yaya manyan tarihi sun mayaƙa sun zo, sai a ce eh so sun haɗu, ce Kaita ta zo shi tun sauran yaƙi da sauran magana, sai Kaita ta je a hita. Amma ba a taɓa tarihi, bai taɓa nuna an ci Kaita da yaƙi ba. Ko hari aka kawo akwai koguna na nan ga wuri, in ana ce mai ƙoƙaya ga wani, ana ce mai baki, sai su tare, ba a shan ruwa ruwan sun hana.
Waɗanne irin ƙabilu ne ke akwai yanzu a cikin wannan gari na Kaita?
Ai mu ba yadda ka gamu haka, Hausawa, Fulani, beri-beri da sauran irin wa'anda ake ma al'adu irin na da kasan da kowane irin kabila sai an mashi aska gidansu in buzu ne kai suka zo suka hadu da ka taho na taho ne wa'anda suka taho daga arewa su zo su hadu da na gusun sai zama ya kama sai a zanna kaga kowa zai zo ya bada tarihin asalin shi irin shi in ya buzu ne shi sai a ce mai buzu sai an mashi aga buza ya haka to su haka suna cikin kaita in katsinawa ne wanda ake cewa maguzawa to sai an musu bille suna nan da billen har yanzu haka suna nan in bare-bari ne suna nan cikin garin kai har yanzu da barbarcinsu na bare-bari wanda asalin kakanninsu da suka zo tunda kaga kuma yanzu da yake al'adu sun sa amma dukkan irin wannan asake da ake na sheda sun dan rabu
akwai wani abu guda daya da garin kai ta yi shahara da shi ko ina aka san shi da shi
eh to kaman me in akwai irin abubuwan da suka shahara na daya dai kaga yakin kamar yadda na gaya maka mayakan shi wannan da shi gaya maka wanda ake ce ma gumuzu ko yaki yayi yaki san ma yake tashi inda dunnan gewayen kasar kai ta ba a samu irin shi ba tarihi ya nuna shi ne wanda ba yadda za a yi a ci shi da yaki an ma an harmuci an yamuci to zai tashi sama kaga ya nuna babu shahararre ne shi babu kaman shi a yaƙi mari ba a can su yaƙi ko an yi mi akwai suna da abin da za su masu ɓace wurin a zo a ga sai kuma
menene sana'a da yanzu ake yi da ka ce akwai noma da kiwo da yanzu wace irin sana'a ce karamu
idan noma da kiwon nan da nake gaya maka tun da ba su bari ba har gobe akwai noma har gobe hajibi akwai saƙai har gobe ana rini har gobe ana kiwo gaga wannan abubuwa da wuya mutumin nan kasai ya basu kiwo noma saƙai kira in ba kira ba ai ba noma
a matsayin ku wanda kuka gajiya ko kai wani abu ne wanda yake cima wannan gari na kai ta tuwa kwariya wanda zaka so ko kuma hukunta sun ji su zo su magance muku wannan matsala
to wannan abin shine da yawa akwai da yawa wanda mu ma mutanen yanzu muke ganin tarihin garin ya shiga kasar duniyar nan amma idan ka zo sai ka samu ci gaban mu ragagge ne domin yadda kai dai take ko kai da ka taso yanzu kana yin ana wane kaita ka hanka zo kai tai kana samun irin wannan amma an ka zo kai tai sai ka ce to ai na da iya jinta amma gashi na ga abunta takeitacce ne to ire-iren waɗannan mu mutane yanzu da muka dan yi karatu da yaran mu da su ko karatu suna ganin muna da dogon tarihi amma ba mu da tarihin ci gaba wannan abun yan damu mutum mu masu mana nan da kai muna iya cewa komai har yanzu sai ayyan mu koyi ko kin musu za su iya kawo wannan muna koken irin waɗannan
to masu sauraro anan zamu daga ma shirin aya yanzu a madadin Dattijo Abdulwahab shugaba sai gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani daga Katsina Duku ke sallama da ku
to kun ji lokaci ya canza
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
yake fadin ina shirya kai kai mai haddasa kina mai
kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.